Time Show sur VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Lahadi. Kamar yadda aka saba duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi na musamman. A yau ma abin da muke dauka da shi kenan. Amma fa sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani dan majalisar dokokin kasar Iran ya soki yadda 'yan sandan kula da da'a ke mayar da hankali kan titina domin aiwatar da dokokin saka lallabi na dole, inda ya kira tsarin mara amfani. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Jamaran ya rawaito yau Lahadi cewa Jalil Rahimi Jahan Abadi, mamba hukumar tsaron kasa da manufofin harkokin waje na majalisar, ya yi kira da su guji ɗabi'u masu cutarwa, rashin hankali da cin mutunci da ka iya yin illa ga dangantaka da ke tsakanin gwamnati da jama'a. Ya ce babu wanda ke son ɗaukar alhaki game da 'yan sandan kula da ɗa'a, wanda ya ƙara da cewa yana nuna aibu na irin wannan manufa. Haramcin da Indiya ta kakaba na hana fitar da wasu nau'o'in shinkafa zuwa ƙasashen waje saboda tashin farashin da ta yi a cikin gida da kuma fargabar samun raguwar amfanin gona mai zuwa na iya tayar da farashin hatsi a duniya a daidai lokacin da ƙarancin abinci ya zama abin damuwa, a cewar masana. Indiya, wacce ta fi kowace ƙasa fitar da shinkafa a duniya, ita kadai tana cinikin shinkafa da kashi 40 cikin 100 a duniya, inda ake jigilarta zuwa ƙasashe kusan 140 da take sanar da dakatarwa a ranar Alhamis da ta wuce. Gwamnati ta ce farashin a ƙasar ya tashi da kashi 11.5 cikin 100 a cikin shekarar da ta gabata da kashi 3 cikin 100 a cikin watan da ya gabata. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar kula da masu sayan kayayyaki ta fitar, ta ce ta yi gyara kan manufar fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje domin tabbatar da samun isasshiyar farashin kafa a kasuwannin Indiya da kuma kawar da hauhawar farashin kayayyaki a kasuwannin cikin gida. Ta ce haramcin zai fara aiki nan take. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Netherlands ta fara wasan rukunin ida yin nasara da ci ɗaya a kan kasar Portugal a gasar cin kofin duniya ta mata da aka buga a filin wasa na Dunedin a yau Lahadi. Kuma Stephanie van der Graat ce ta ci kwallon kafin a tafi hutun rabin lokaci na wasan bayan bitar na'urar VAR. 'Yan wasan Dutch sun doke Portugal da ci 3-2 shekara ɗaya da ta wuce a gasar cin kofin nahiyar Turai a matakin rukuni, amma a wannan karan bangaren na Iberian ba su taka leda sosai ba a kara wasu da Netherlands da aka santa da riga launin lemo, kuma ba ta samu damar kai hari ba har sai minti na 82. 'Yan wasan Dutch sun zura kwallo a daidai minti na 13 daga bugun kwana, lokacin da van der Graat ta zura kwallo da kai a raga. Amma mai taimakawa alkali ta daga tuta kan satar gida yayin da take tunanin Jill Rood ta yi wa mai tsaron raga tsaiko. Sai dai an sauya hukuncin satar gida da aka yanke na yin katsalandan a wasan bayan bitar VAR da alkaliyar wasan ta yi bayan ta sake kallon na'urar kuma ta bayar da kwallon, lamarin da ya haifar da murna ta biyu daga 'yan wasan Dutch. Hukumomin ƙasar Girka sun faɗa yau Lahadi cewa kimanin mutane 19,000 aka kwashe daga tsibirin Rod na ƙasar, yayin da gobarar daji ke ci gaba da ci a rana ta 6 ɓangarori 3. Ma'aikatar kula da sauyin yanayi da kare haƙƙin jama'a ta ce wannan shi ne mafi girma na kwashe mutane da aka yi daga gobarar daji a ƙasar. 'Yan sandan yankin sun ce an kwashe mutane 16,000 ta ƙasa, kana 3,000 ta ruwa daga ƙauyuka 12 da otal da dama ba tare da an samu asarar rayuka ba. An kwantar da mutane 6 a asibiti a takaice sakamakon matsalar numfashi, kuma daga baya aka sallame su. Da safiyar Lahadin nan, ma'aikatan kashe gobara 266 da injina 49 da ke ƙasa, ciki har da jirage masu saukar unguli 5 da jiragen sama 10 na ƙasar Girka 7, Turkiyya 2 da kuma Croatia 1 domin taimakawa wajen kashe wutar dajin a nasaran ƙarin injina 15 daga baya.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe mai baiwa alheri wuri ta gabatar mana shirin mu na gaba.
Ke gidan iyaye na ni ban samu na yi karatu ba, ban je primary school ba, balle secondary school har sai bayan da Allah ya sani aure a nan Abuja, bayan na haifi yara uku na matsawa mai gida cewa ina son in zama ni ma na iya karatun boko irin na sauran yan uwana mata, musamman matan abokanansa yawancinsu sun yi secondary school, wayansu ma sun wuce jami'a.
Kallaban shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu.
Ai mawadaci ne tafi a sannu zaka je, ai gaskiya ne sauki kake ta yi, wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa, aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne, sannan yau da gobe dukkan nishi na Allah ne, komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne, akwai a tashi wata bamba kware sarki ne, wagi yace duk sawa wa dagajiyawa ne, mazalura da harshen ka alƙali zance ne, kafa ka manta kowa a gidan su sarki ne, naji an ce tuwon girma shi ko mawaki ne, wancan dan kasuwa ne, wancan ko magini ne.
Kallabe mu ta wannan mako ita ce uwar gidan gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Aisha Bala Muhammad, macen farko da ta samu lasisin bude jami'a arewacin Najeriya. Za ku ji abin da ya zaburar da ita ta dauki wannan mataki. Amma kafin nan za mu haska fitila kan wata matsala da take tauye rayuwar mata da dama ta kashe burinsu na kafa gida suna 'yan mata. Ku biyo mu domin ji ya fi sako.
Mai baka shawaran ciki gani na dan uwa ne, ka so mai son ka a ko'ina hakan ai daidai ne, a haddo a zo a zauna ai hakan ma arziki ne. Na gode Allah, na gama gode Allah.
Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka tabo batun ƴan agola, yaran da matan da suka sake aure suke tafiya da su gidan miji, da waɗansu lokuta macen da ƴaƴan nata sukan shiga halin kunci, wani lokaci ma ya zama tabo a rayuwar yaran har su bar wannan duniya. A yau shirin zai haska fitila kan wata ɗabi'a ta daban inda matan da kansu suke jefa ƴaƴansu mata cikin tsaka mai wuya sabili da hana su aure don suna neman maza masu abin hannu ko kuma manyan mukaman gwamnati. Batun da shirin ya tattauna da Malama Jummai Abubakar Sadiq, ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara ƙanana a jihar Katsina.
To wannan matsala gaskiya matsala ce a gare mu nan, saboda mafi akasari ba dai kamar mu uwaye mata, ya ce sai ki ga yarinya ta girma ta girma tana zaune a gida, idan uwa ta ce mata ya aka yi sai ta ce a'a ni mama gaskiya mama ne dai sai na samu dan ko kwanishina ko wani dan mai hannu da ciwo, ita kuma uwa sai ta dace sai ta ji ma yarinya ta ce ubangiji Allah ya sa haka, yarinya ita ba tantsa kanta ba, softly,
you know.
Mm. Then my daddy had to choose the canta. Zaki gani sai tana addu'a ta rike addini sai kiga Allah ya bata abin da take bukata tunda Allah gafurur rahim ne da roƙe ubangiji da ya amsa maka ka bi hanyar Allah sai ubangiji Allah ya baka abin da kake bukata to amma sai kiga ƴan matan su ba su shige kansu misali ma ƴan matan da ke jami'o'i ba za su shige kansu suna hangen cewa sun gama jami'a ba za su auri talaka ba ba za su auri mafi akasari yanzu ayyayyanmu duk suna university sai kiga yarinya ta gama university sai kiga ta gama university a very tender age amma sai kiga sai ta zama jirgaro ba ta aure ba
na'am
ilahi rabbin da ke kawo kenan sai kiga ita ai ta gama university ne sai ta aure talaka ko kuma ta aure wani mara kuɗi
na'am
tana son ta auri kuɗi wanda zai kawo ne shi na gani na fada sai ki uku kuɗi wanda aka yi yawanci sai ba ki san yadda al'afa suke ba amma sai ki gani mafi akasari yanzu burin ƴan matan mu kenan
na'am
yake aka yi ma wanci sai ba ki san yadda aka yi wancan ba kuma ai ya tsamu ba ɗaya suke ba ba za su tsaya ba kuma hajjin laifin iyaye mata hajjin laifin mu iyaye maimakon yanzu makaranta ga ta nan ta yawaita islamiyoyi ana wa'azi ana yanzu ilimin addini ya yawaita to amma ba a amfani da shi
na'am
a gaskiya muke akasari ba a amfani da wannan addini tunda idan ana amfani da shi dole ne za ki ga canji ƴaƴayenmu sai su ce a nan bazan sai su kuɗi za su aura ita kuma uwar sai ce ta gudun kada ta ɓata ma iyalin sai kuma ita ma abin da take buri kenan a kawo lehe na gani na faɗa a kwati sai ta biyu uku kamar yadda aka yi yawanci ita ma a kawo ita samu ita ma ta nuna aiki yadda ta kawo miji mai hali
haka
ai abin ba nan yake ba
haka
an gani iyaye maza in suka shigo ciki suka yi ma iyaye mata magana sai ki gani ni to ai kaza da kaza da kaza yankon a tsaya a saurari shi uba shi ke da wuka shi ke da nama idan ya kawo wane ya ce ga wanda nake so in ba wannan iya
yawa malama jin mai banda tsinin fashinki ba kin shigo da wani babban al'amari misali da kika yi magana iyaye maza zaki samu yawanci a irin wannan lokacin da ake irin wannan faɗi tashin tsakanin uwa da ƴarta na ganin cewa sai an samu miji mai kumbar susa sai ki ga shi uban ya zama kaman hoto wanda ko magana aka sai ki ga shi da kanshi zai ce ai shi ba ruwan shi har ka su ce wanda wasu suna ganin abin da ke kawo hakan shi mai gida ya rasa katabus saboda ma rashin kiyayewa da haƙƙin iyalin ila dama ita uwar da ƴar su suke hidimar rayuwar su a cikin gidan shi ya kalma shi hannu bai da wani katabus shi yasa kila idan rana irin wannan al'amari yazo zaki samu bai da bakin magana kin ganin wannan al'amari ne ya shigo daban na yanda wasu iyalan maza sukan yi watsi da haƙoƙin iyali wanda hakan ke rage musu ko kuma ke haifar musu da rauni wajen fada aje a cikin gidajensu
exactly ito ban cewa a lallai akwai su mafi akasari ma a wannan zamani da muke ciki sai kiga iyaye mata fa yawanci duk suke hidimomin mai gida suke hidimomin da iyalansu makaranta ƴaƴan uwaye mata ne uniform iyaye mata ne mazajen da kai magana sai ce to ba na kawo abinci ba ba na yi kaza ba mafi akasari yake gaya miki suke da irin wannan ba akwai iyaye maza da ke tsaye bisa kan iyalansu tsakani da Allah akwai su wanda sun faɗi da an yi magana da sun tsaya tsayin daka sun riƙe mutunci da daraja da uwa da ɗaya duka sun riƙe saboda sai kiga shi uba idan ya kiɗi haka ta zauna kenan to amma mafi akasari wanda za ki ga shi uba ya zo ya yi magana an ƙi jin maganar shi to zai katabus a cikin gidan shi to amma duk da haka da zai katabus ita uwa sai ta nuna ma ƴaƴan nan cewa wannan fa babanku ne idan za a yi sai a tsakanin uba da uwa kada a sako yara ciki a nuna ma wa'annan yara cewa su mutunta ubansu duk yanda yake ilahirin yadda uba yake su rinka nuna mishi idan ya ce kaza in kaza ɗin ne su bi maganar shi
To da shike gashi al'amarin ya zama abin da ya zama inda zaki samu su kansu mazajen ma suna cika baki motsi kadan sai ki ji an ce ga mata nan kamar jamfa a jes duk da kuwa dai ana ganin duk dai da suka kai ga yawa jamfa a jes din nan dai ba dai ka ganin mace dai a titi ka kama ka kai gida dan takaman mata sun yawa dole dai sai ka je ka nema wani jan hankali zaki ga iyaye mata na ganin cewa sun rage dogon buri akan ƴaƴayansu da ma su kansu ƴan matan na ganin cewa an daina yawan irin wannan jiran gawan shanun cewa dole sai irin wane da wane
gaskiya ko jan hankalin da zan yi na farko shine a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah da uwa da iya din idan suka sa tsoron Allah a cikin rayuwarsu to komai zai zo musu da sauki idan suna addu'a kuma suka sa Allah gaba Allah shike bada shike hanawa duk wanda yazo idan dai suka kinda suka yi bincike suka san mutumin kirki ne ko malamin makaranta ne ko malamin asibiti ne inda yana da rufin asiri to ai zaman lafiya ake ce ko gadiya idan ce asibiti na Allah ne idan yarinya ta kawo mutum ta ce gashi wannan muke so sai a bincike a bincike addinin shi a bincike character din shi a bincike hushi shi duk idan aka bincika aka na'am sai a ce a yi na'am da shi ba lallai ba ne ce wani mai dukiya ko mai a'a idan aka sa Allah gaba arzikiwa na Allah ne tana yiwuwa ma ka je ka ɗaura auren maɗiyarka mai arzikin tana shiga gidan shi Allah ya anshi wannan arziki to sai a yi yaya kenan ma shi kin gani saboda haka tsoron Allah shi ne gaba iyaye mata su rinka karanta da ƴaƴayensu ladabi da biyayya da tsoron Allah da ina yi bari na bari kuma duk inda mutum za shi ya shiga gaskiya.
To madalla masu sauraro shirin kallabi ko kallalibo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Kallabinmu ta wannan mako ita ce uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad. Sai dai ba ta bakunci wannan shirin domin tana uwar gidan gwamna ba, sai dai domin irin gudunmuwar da take badawa ga ci gaban ilimin mata da sauran marasa galihu. Ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin bude jami'a a arewacin Najeriya. A hirarta da shirin Kallabi ta bayyana irin abin da ya zaburar da ita ta dauki wannan matakin wanda yake da alaka da tarihin rayuwarta kamar yadda ta bayyana.
Tarihi na ina daga cikin macen da ta girma a Bauchi kuma yar Bauchi local government din wato alkalin local government wanda local government ne da yake zama very difficult a lokacin mu ake barin ya mace ta je makaranta. So a lokacin da nake gidan iyaye na ni ban samu nayi karatu ba ban je primary school ba balle secondary school har sai bayan da Allah ya sani aure a nan Abuja bayan na haifi yara uku na matsawa mai gida cewa ina son in zama ni ma na iya karatun boko irin na sauran yan uwana mata musamman matan abokanansa yawancin su sun yi secondary school wayansu ma sun wuce jami'a. Wannan shi ya ji hankali na da na sai ya kuma cikin ikon Allah ya yarda sai ya kawo min lesson teacher a gida wanda muka fara A to Z da ita har ya kai ga after wani bayan shekara ɗaya zuwa biyu a da ya ga irin kokari da azaka da nake ciki sai ya kokari ya tafi wato Ministry of Education ya nema mun admission zuwa secondary school Garki a lokacin kuma makaranta ne na ƴan mata. So dole na yi ɓoye kaina azmatan aure za mu saka sikir da baret daga dukkan abin da zai za a yi ma yara da bulala da komai dai in ya taso yara aka je muka yi ta kokari to da ke shi kuma ga dai yara ga kuma a lokacin kusan mu ne za mu ce muka fito daga North East a 1987 muka tafi Abuja masaukin mutanen aka zuwa wuraren mu ake sauka ga kula da yara da sauransu. Na yi from 1 to 2 saboda haifuwa again ba dama in zo makarantar sai ni sake dropping. Bayan shekaru kadan muka yi moving daga Garki zuwa Wuse, daga nan na ƙara komawa bayan na yayi yarinyan da na haifa na hudu kenan sai na tafi sai na sake komawa. Muka je aka yi ta fama aka yi ta fama na sake samun ciki. Allah ya sa cikin bai zauna ba ya zube. Bayan na jima kuma wanda suke gaba da ni sun wuce sai na ƙara canja makaranta a nan dai Wuse zone 4 kenan ko zone 5 na je na fara nan na rubuta junior WAEC. After the junior WAEC kuma sai na yi deciding kawai bari na yi tutorial lessons. So daga nan kuma dai na sake jawo ni ma waɗansu sauran matan abokai wanda ba samu sun yi karatun ba wai su kuma sun yi secondary school amma suna da issues. Muka koma muka yi kamar 2 years hakan nan daga baya kuma tuka zauna rubuta GCE da wata haka dai aka ɗan samu wani credit. Bayan nan kuma ba mu gama ba credit ɗin da nake nema dai ina so in tafi gaba. So mai gida ya riga da daman ya bude secondary school a nan Nasarawa wato Amaraba muna da Zinari International School. Na zama kamar ni ce proprietress a wajen na kulawa da shi da sauransu. To a lokacin muna ana rubuta exams amma mu ba yi mana permission mu fara ba. Muna zuwa wayansu government schools ne yaran mu sun kai su rubuta. To sai ni ma na joining din su.
Aka je maki proprietress kika joining kika kai ga yin jaraba da daliban ki kenan.
Aka je aka rubuta jaraba daga nan na samu credit din da ya dace. To after some years kuma aka zo an bude distance learning. To sai na joining Abuja University. Kadiya kadi shi ma an fara bayan maganan politics ya shigo a lokacin muna tare da President Jonathan. To na fara wahalan a karban baki a yi nan politics sai na yi difari. Bayan na yi difari na shekaru 3-4 daga baya na sake koma.
Hakikance dai sai kin yi karatu.
Haka dai aka yi ta fama har Allah Ubangiji ya ba mu iko muka ci nasara na karanta public administration.
Kin samu degree kenan yanzu?
Na samu degree. Ina samu degree a public administration.
To sai ga ki kin samu lasisin kafa jami'a. Baki gaya mun abin da ya ja hankalinki ba.
Shi kuma mun fara ne kin san ina da foundation Al-Muhibba Foundation. Yanzu foundation kafa ta wajen kusan 19 years kenan. Wanda na kafa ta ne saboda gyaran makabartu. Mun fara nan Abuja, mu muka yi fencing din Abuja a wannan
Apo
cemeteries 3-in-1 akwai Muslim, Christian and pagan. Wannan fencing da kuke gani gaba daya Al-Muhibba Foundation ita ta yi. Mun yi shi a Buhari, mun yi shi a Kwali, mun yi shi a EPAF da sauransu. An yi a Bauchi, na yi a local government dina. Even though okay a local government dina Bauchi sai dai muka sai kayan gyara makabarta da sauransu. Mun sai motoci na daukan gawa a nan Abuja mun bayar a masallatai da sauransu a su jiwa. Shi yasa na kasance kafin na gama wato hidima as matan minista wannan lokacin ina ga gaba daya kusan Abuja local government ba inda ban da sarauta. Ni ce garkuwan jiwa, ni ce sarauniyar Buhari, ni ce sagin Yaba kuluman gwargwado an na manta dai sunan sarauta na Buhari jika dai ga sunan dai. So wannan abubuwa shi ya jawo hankalina. Muna daga cikin foundation din muka fara taimakawa a wajen education da magana asibiti har ya kawo ga cewa mun saka wani makaranta wa mata a nan Bauchi da Alkaleri inda muke karantar aka sa ake karantar da su. Mun sa wa sunan program din not too late to learn. Matan aure ne waɗanda wayansu ma fatiya ba su iya ba ana koya musu karatun addini da na boko. So daga nan kuma dai mun kokari muka ce to bari mu yi ina da makarantar da man tintinin a gini wanda da na yi niyan in ba da shi kawai haya. daga baya kuma da Allah haɗa da mutane wanda muke aiki da suke duba ficho sai suka bani shawaran cewa mu fara neman ya zama institute so sai muka yi application da Maiduguri University suka ba mu masters da PGD da Kaduna Polytechnic su ma suka ba mu some other courses MBTE wajen maganan koya mu yara entrepreneurship so structure na nan and all the computers everything suna nan as muna yi da yake kuma jam office sun mai da abubuwan very difficult kafin a samu student a irin wayannan wurare ina zama wahala da muka ji cewa ana ba da license na open university sai muka zauna da mu da jama'an mu muka yi meeting suka ce mun me muke gani tunda ga abubuwan da aka sake samu na ci gaba mu gwada mu na mu gani to alhamdulillah an fara din har suka zo visit suka ga facilities din da muke da shi they were so happy suka tambaya kuma aka ga mace ne kuma mace ma daga northern Nigeria babu wanda aka fara din suka yi inviting ina inje in presentation na je na presentation na gaya musu labari na da dalilan da yasa nake so yi makarantar kuma a samu ci gaba ba wani abu don mu ko mu taimaki matan mu musamman da suke a da'awu suka yi aure suka yi secondary school suna so su nemi ci gaba ba samu ba da sauransu kuma da mu kan biya ma orphans and vulnerable yanzu a cikin institute da muke da shi muna da yara wajen 27 wanda Al-Muhibba Foundation ita ta dauki nauyin makarantar su da ɗakunan kwanan su da biya musu kuɗin abin da za su ci burman ta sauransu wannan ma duka shine dai abin da ya ƙara jinjirin ina cewa muna so insha Allah wannan makaranta is a private na kuɗi ne amma kuma za mu dinga samun the profit da muke samu za mu dinga ƙara ba da scholarship wa wa'inda ba za su samu shiga makaranta ba mai especially yanzu matan da muke karantar da su I am so impressed yanzu aka ana musu exams dama an yaye waɗansu kuma sai muke nuna musu in muka muku a wato koyarwa na shekara ko shekara ɗaya da rabi a zamu nemi gwamnati ita kuma ta shigo ta ci gaba daga inda suke in aka samu iri-iren su waɗansu sai ka ga ka taimaka musu su ma sun ci gaba da yake mutanen ƙauye ne sosai-sosai muna tafiya can district ko kuma communities na ƙauyukoki inda dai mata ba su taɓa sanin ma wani alama menene iya babban labi ire-iren su muke fikin
yanzu ke wannan makarantar taki ta zama cibiya kenan na Open University
ta zama cibiya na Open University sun ba mu license za mu fara nan Abuja da kuma Bauchi insha Allah beri sun zuwa September muke gani za mu fara
to jami'ar taki a nan Abuja ne ko dai a Bauchi
a jami'an tana nan Abuja amma da shike Open University ne so sun yadda mana cewa za mu iya samu office a can administrative wurare da mutane za su yi register su kuma zama cewa su ma sun shiga makarantar ana monitoring can kuma a can ma za mu yi kokari mu samu exam center so fa nan ma muna da exam center so kin ga ya zama waje guda biyu kenan
to ita jami'ar dalibai mata ne zalla ko dai a kin hada
a jami'an an ce jami'a balle ma kuma tunda Open University ne yana hade maza da mata
Madalla abinda lokaci ya ba mu damar ka muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a ba ku labari muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Hawwa Sharif a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
madalla. To masu raro da haka ne muka karkashin shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Litinin idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Cike har da shirin ciki da gaskiya. Daga nan birnin Washington DC Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.